Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji cewa tsagerin Niger Delta sun sake kai hari, amma wannan karan kan bututun kamfanin tace mai wato NNPC. Haka kuma muna dauke da rahoto na musamman kan dajin Sambisa da ya kasance tun gaga mayakan Boko Haram. Bayan labaran duniya da rahotannin da muke dauke da su, za mu bude layukan wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira mu da ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tara wato plus da 1, sannan a jero lambobin. Amma kafin nan, ga yadda duniya yake ciki.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Juma'a, shugaba Barack Obama ya kafa tarihi na zama shugaban Amurka na farko da ke kan mulki da ya kai ziyara birnin Hiroshima na ƙasar Japan, inda wani jirgin yakin Amurka ya jefa makamin ƙare dangi ƙira atomic bomb gab da za a kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. Obama ya ajiye furanni a wani sashi da aka ware domin tunawa da waɗanda suka mutu a harin, inda ya jaddada muhimmancin ci gaba da tunawa da harin.
71 years ago, on a bright cloudless morning, death fell from the sky and the world was changed.
Yace shekaru 71 da suka gabata, a wata safiya mai kyawun yanayi, mutuwa ta fado daga sama inda ta canja duniya, kuma walƙiyar wuta ta barnata birni. Hakan na nufin bil'adama na da hanyar da zai iya halaka kansa. Shugaban Amurka ya kuma ce ziyarar da ya kai birnin ya kai ta ne domin ya nuna juyayinsa ga mutanen da suka halaka.
Wata kotu a Uganda ta yanke wa wasu mutane 5 hukuncin ɗaurin rai da rai bisa wasu hare-haren bamammai da suka halaka mutane 76 a lokacin ana kallon wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya a talabijin a birnin Kampala. Alƙali Alfonso Oni Dolo ne ya yanke hukuncin a yau Juma'a, kwana guda bayan da aka samu mutanen da laifin ayyukan ta'addanci da kisa da kuma niyyar aikata kisa. An kuma yanke wa wasu mutane 2 hukuncin zaman gidan yarin na tsawon shekaru 50-50. Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin zaman gidan yarin na rai da rai, akwai Isa Ahmed Luyima, ɗan asalin ƙasar Uganda, wanda kuma aka same shi da laifin tsara harin. Masu shigar da ƙara sun nemi a yanke musu hukuncin kisa ne, amma alƙalin ya ce hakan ba shi zai kawo sauyi ba. Mayakan Al-Shabaab sun ɗauki alhakin hare-haren ranar 11 ga watan Yulin shekarar 2010, wanda aka kai su a wani wurin cin abinci a wajen wasan kulki da ke Kampala.
An kai hari a kan wani ɗaliban Najeriya ta hanyar yin amfani da wani makamin ƙarfe a kudancin ƙasar Indiya, ƙasa da mako guda bayan da aka kashe wani ɗalibin ƙasar Congo wanda aka nakaɗa mai duka. Mai shekaru 23, Kazim, wanda ke karatu a kwalejin Nizam, wanda kuma ba a bayyana sunan mahaifinsa ba, ya sha duka hannun wani makwabcinsa a unguwar Haibadat da bayan da suka samu saɓani kan wajen ajiye mota. Kodayake 'yan sanda sun kore batun nuna wariyar launin fata matsayin abin da ya haddasa rikicin ire-iren waɗannan hare-hare kan auku a kan ɗaliban Afirka a ƙasar ta Indiya. Wannan lamari na faruwa ne bayan kisan da aka kawo Musanda Kitada Oliva, mai shekaru 23 shi ma, kuma ɗan asalin ƙasar Congo, wanda ya kwashe shekaru 6 yana zaune a birnin New Delhi. Oliva ya kira wata motar haya ne a daidai lokacin da wasu mutane su uku su ma suka kira motar, lamarin da ya sa suka nakaɗa mai duka tare da buga mai dutse a ka.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin ƙasashe 7 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya sun yi nuni da cewa batun bunƙasa tattalin arzikin duniya shi ne babban lamari a gabansu. Sannan sun nuna damuwa kan ƙasar Koriya ta Arewa da Rasha da kuma taƙaddamar da ake samu a kan ruwan teku. Shugabannin sun bayyana hakan ne yayin kammala taron ƙolinsu da suke yi a Japan a yau Juma'a. wata sanarwa da suka fitar har ila yau ta taɓa batutuwa da dama da ke fuskantar tattalin arzikin duniya yayin da suka duba ra'ayoyin mabambanta da ke tsakaninsu kan hanyar da za a bi wajen bunƙasa tattalin arziki na duniya. Ƙarancin neman kayayyaki a duniya da kuma matsalolin ababen more rayuwa na daga cikin batutuwan da aka gano cewa suna hana bunƙasa wasu ƙasashe, kamar yadda matsayar da aka cimma mai shafi 32 ta nuna. Ƙasashen sun sha alwashin tabbatar da ganin an samu bunƙasar tattalin arzikin ƙasashe tare da samar da ayyukan yi waɗanda za su amfani dukkan al'ummomin duniya.
Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido kan 'yan gudun hijira ta nuna damuwarta kan yanayin ƙuncin rayuwa da baƙin haure da 'yan gudun hijira ke ciki waɗanda ke zaune a wurare daban-daban a ƙasar Girka bayan da aka kwashe su daga wuraren zama na wucin gadi da ke Indomeni a kusa da kan iyakar Macedonia. Kakakin hukumar Melissa Fleming ta faɗa a wani taron manema labarai yau a birnin Geneva cewa wasu 'yan gudun hijira na zaune a wani yanayi mara kyau wanda ba inda wato babu iska mai kadawa, sannan babu abinci da ruwa da kuma makewayi da wutar lantarki. Fleming ta yi kira ga hukumomin Girka da su nemi wasu hanyoyin kyautata rayuwar 'yan gudun hijira cikin gaggawa domin tallafawa waɗanda aka fitar da su daga yankin na Idomeni. A jiya Alhamis, hukumomin Girka suka sanar da cewa sun kammala kwashe bakin hauren daga yankin na Idomeni, sansani mafi girma da ke ɗauke da bakin haure a ƙasar.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa taskarar hotonninmu. Tsagerin Niger Delta sun sake kai hari, amma wannan karan kan bututun kamfanin tace mai wato na NNPC. Lamida Abubakar na da ƙarin bayani.
Al'amuran ta yadda kayar baya na kungiyar 'yan bindigan Niger Delta wato Avengers ya ɗauki wani sabon salo na tsanantar hare-hare a 'yan kwanakin nan. Kungiyar ta ba da sanarwar tarwatsa 55 ɗin mai na gas mallakar kamfanin NNPC a shiyar wari da ke jihar Delta, a wata sanarwa da sabuwar kungiyar ta 'yan bindigar Avengers ta aikewa manema labarai. Sanarwar dai ta ci gaba da cewar abinda muke shirin yi nan gaba zai girgiza Najeriya. Kungiyar dai ta ce ba ta cikin kowane irin shirin tattaunawa da gwamnatin kasar illa iyaka a raba kasar ta Najeriya. Wani Yakubu Dan Biafara da ke bibiyar lamarin 'yan bindigar yankin Niger Delta sokaci ya yi kamar haka.
Abin da ya dace da shugaban kasa kawai ya sa wandon karfe, maganar dialogue da wani abu takau ya sa wandon karfe kawai, saboda duk gwamnonin nan, duk wani wanda ke kasar ne ya sani, da sa hannunsa komai ne ya sani, ba wani wanda zai ce bai sani ba, duk gwamnonin nan sun sani ƙarya suke yi. Ai general ya fi kowa sanin matakin da zai dauka, shi shugaba ya fi sanin kowa tunda ya san kasar. Ai ya yaki a nan ya san kasar kuma mun sani, saboda haka babu wani shi za mu zura ido mu ga abin da zai dauka.
Yan kwanakin nan dai sabuwar kungiyar Avengers ta sha kai hare-hare a kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta kimanin so biyar. AIG Ibrahim Baba Ahmed na zama mataimakin babban inspector janar na 'yan sandan Najeriya kuma wanda ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta ya ce Najeriya dai tuni ta ayyana matakin fito na fito da 'yan bindigan Niger Delta, sai dai matakin da 'yan bindigan suka dauka ya kara rikita al'amura a yankin mai arzikin mai. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Lamido. Rahotanni na nuni da cewa mayakan Boko Haram na rike da ɗaruruwan mutane a cikin dajin Sambisa baya ga 'yan matan Chibok sama da 200 da suka sace a shekara ta 2014. Ga Usman Kabara da fassarar rahoton Moki Edwin Kinvega.
dajin Sambisa dake arewa maso gabashin Najeriya ya kasance wata babbar tungace ga mayakan na wasu tsawon shekaru. Kanar Abubakar Bakari na daya daga cikin manyan sojojin kasar Kamaru dake jagorantar dakarun kasar domin yaki da ƴan kungiyar.
La forêt de Sambisa c'est une forêt très très dangereuse.
Yace Sambisa daji ne mai cike da hadari, ya kuma kasance tunga ga mayakan na Boko Haram. Dakarun Kamaru da dama sun mutu a wannan daji, sannan mutane da dama ƴan Kamaru na cikin wannan daji a hannun mayakan na Boko Haram. Kuma dakarun mu na iya bakin kokarin su su ga cewa sun kwaci ikon wannan daji.
Hukumomin Kamarun sun ce sama da dakarun su guda 30 aka ji wa rauni, sannan aka kashe wasu biyu tun bayan da aka kaddamar da wani sabon samami a dajin tun daga watan Maris. Amma Bakari yace dakarun su sun kwashe fiye da shekara suna kai samami a dajin na Sambisa. Yanzu babban kalubale shine sanin girman dajin na Sambisa wanda ya kunshi jihohi na Najeriya guda 4. Wasu da dama na ganin cewa wannan dajin shine wuri mafi ni'ima ga ƴan kungiyar ta Boko Haram, ganin cewa yanki ne mai girma da ke cike da bishiyoyi waɗanda kan kawo cikas ga aikin leƙen asiri ta sama. Sannan yanki ne mai ɗauke da duwatsu da tuddai da gangara, wanda hakan kan zama cikas ga duk wanda yake so ya shiga cikin dajin. Dakarun Najeriya sun yi nasarar kai farmaki inda suka daidaita wasu sansanonin mayakan da dama, sai dai babbar damuwar ita ce ta kasancewar mata da yara a cikin dajin. A can garin Turu dake kan iyakar Kamaru, daruruwan mutane ne suka fito domin tarbar Habiba Asalle. Ɗan Boko Haram ne suka sace matashiyar mai shekaru 16 tare da wasu mutane da dama shekara 2 da suka gabata, inda suka kai dajin Sambisa. Ta samu kubuta ne a makon da ya gabata a lokacin da dakarun Najeriya suka kai wani samami, sai dai ta arce ba tare da jaririnta ba.
Ishi digirkun ba.
On était amené dans un village musulman.
She says after they were kidnapped.
Ta ce bayan da aka yi garkuwa da su, sun kwashe wasu ƴan makonni a wani sansani dake cikin wani kogo a dajin nan na Sambisa. Sannan daga baya sai aka hada su da wasu mayakan Boko Haram a matsayin mazajen su.
Fanka Mutta, dan jarida ne dake aiki a Kamaru, ya kuma raka dakarun kasar cikin dajin na Sambisa a wannan watan.
Obviously gaskiyar lamarin shine ba yadda mutane suke tsammani bane, dajin Sambisa ba wuri ne da mutum zai shiga ya kawo ƙarshen komai da komai ba. Gaskiya zai yi wahala.
To madalla a gaishe da Usman nan da an jima kadan, zamu bude muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202 205 6555, sai a sa alamar tara wato plus da daya, sannan a jero lambobin. Yanzu a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202 205 6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202 205 6555.
Yawwa, to mun sami kiran mu na farko daga Gashuwa. Wane ne akan layi daga Gashuwa?
Yawwa, a da ho ne from Gashuwa.
To malam, menene gudunmuwar ka a shirin namu yau?
Ne ra'ayina dangane da kasuwannin jihar lokacin da aka rufe.
Malam, kana ji na?
Muna kira ga gwamnati don Allah ta san sauwa mana ta bude mana wayannan kasuwanni saboda kasuwanci na shine gata mu.
To madalla, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je mai rugurwa, ne ne akan layi? To ina jin dai mun rasa na Maiduguri. To jama'a, kada a manta, layukan mu a bude suke yanzu, za ku iya kiran mu domin ku bayyana wannan ra'ayoyinku. Yau babu wani maudu'i takamaimai da muke magana a ka, za ku iya kira ku faɗi ra'ayinku akan duk abin da kuke so. Abubuwa da yawa sun faru a wannan makon. To mun samu kira. Wane ne akan layi?
Ibrahim Ibeto.
Malam Ibrahim, to menene ra'ayinka a yau?
Ibrahim Buga Ibeto.
Menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine dole muna neman gwamnatin jihar Niger ta taimaka mu mumuno mar Allah har da ta din taimaka mana da abin da za mu yi noma.
Banga abin da za ka yi noma kamar me kenan, kamar taki ko me kake nufi?
Da taki. Muna neman taki saboda ba mu da taki wallahi.
To madalla, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Abuja, wane ne akan layi?
Assalamu
alaikum. Amin wa alaikum assalam, wa ke magana?
Abdullahi Mai Shayi, limamin masallacin Juma'a na Jabi Garage.
Abdullahi Mai Shayi, menene ra'ayinka a yau?
To abinda ra'ayina, mu dai muna ta addu'a ga Baba Buhari, kuma muna goyon bayan sa ga irin matakan da yake dauka a ƙasa, kuma muna ta yi masa addu'a da irin su sanata magatakarda Wamako waɗannan ba za mu iya manta da su, ma ta yi musu addu'a.
To me suka yi muku da za ku musu
da suke ba da ci gaban ƙasar nan? Allah ta'ala ya kare su ya taimake su.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kaduna, wane ne akan layi?
Zakariya ne daga Kaduna.
Malam Zakariya, to menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina ne nake shi da jiya, muna kira kamar yadda wancan kira, mu ma muna kira gwamnatin mu da jihar Kaduna ya taimaka mana da taki akan wannan noman da ke damuna da ke tafiyar nan.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka, da fatan wanda aka yi domin sun jika. Bari mu jeje ga wane ne akan layi? Akwai. To da alamun dai mun rasa na jega. Bari mu je Gombe, wane ne daga Gombe?
Ana magana da Hassan ne Aligeho.
Malam Hassan, to menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina zai zo kaci ne akan magana da mai girma gwamnan Gombe ya yi.
Me ya ce kenan?
Maganin da ya faɗa shekarun jiya da ke shekarun jiya wancan ya kamata ya san maganin da ya ce faɗa. Yan talaka suna tare da shugaban ƙasa.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, amma har yanzu dai muna Gomben, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Malam Isma'il, malamin makaranta.
Malam Isma'il, malamin makaranta. Malam, menene ra'ayinka a yau?
Wa ra'ayina ne dan jihar Yobe ne, da Allah muna kira ga gwamna ga yadda mai taimake mu, da Allah mu da aka kora aiki har yau sama da shekara biyu bai biya mu girgiti namu ba. Muna roƙon sa abinda Allah dora masa, da Allah ya sauke taimake.
To malam, wani aiki kace an kore ka? Wani aiki kake yi ne?
Ni malami makaranta ne, koyarwa ne aiki na.
Amma menene dalilin da suka kore ka?
Eh to akwai binciken da suka yi wanda mu da muka dan dade kadan haka, wasu da yawa sun shiga irin wannan miscall din, har yau ba amo ba magana ba komai kawai. To daga baya muka gyara muka shiga fancin, kuma har yau ba wani abin da aka sake gaya mana, har yau kusan shekara shida.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kebbi, wane ne akan layi?
Ana magana da Shehu Alba Sara daga birnin Kebbi da Kosu.
To malam Shehu, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina ni ina jajanta mu in Najeriya irin wannan problem da muka shiga. Muka shiga ciki.
Wani irin matsala kake nufi kenan?
Problem da muka shiga, ciki na talauci haka da wahalhalu.
Wannan malam Shehu, an ce wannan gwamnatin za ta cika shekara guda, kuma na ji mutane da yawa wasu na faɗin nasarorin da aka samu da kuma ra'ayoyinsu. Da to menene ra'ayinka ganin cewar wannan gwamnati ta shiga shekara ɗaya?
To mu dai mu NPDP ne, insha Allah za mu tsaye da NPDP wanda zai iya kada shi Buhari, insha Allah.
To mun gode kwarai gaske da ra'ayinka. Bari mu tsaya dai a Kebbin, wane ne akan layi?
Buhari ne daga zamana.
Malam Baratu, menene ra'ayinka a yau?
Ni dai ra'ayina ina kira ne daga sanatan mu na Dandi local government. Hello?
Muna jinka.
Yawa, sanatan mu na Dandi local government. Wato Hassan Tangiwa.
Muna sauraronka.
Kin yaki ne, zabe ya san kawai zai mana hanya. To tunda muka zabe shi har yau ba sa shi bai ta ba.
To da fatan zai ji wannan kira da kuka yi, bari mu ji jarungu wane ne akan layi.
Kana magana da Muhammadu Salisu ne daga Jalingo.
Muhammadu Salisu, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina shine ina roƙon Baba Buhari ya tawatawa gwamnatin mu na jihar Taraba wurin biyan ma'aikata.
Wane irin ma'aikata kake nufi? Gaba ɗaya ma'aikatan gwamnatin? Wane ɓangare kenan?
Ɓangaren
malaman makaranta.
Malaman makarantar firamare.
To da fatan wanda kai kiran yaji kuma za a kiyaye. Bari mu je Gombe, wane ne akan layi?
Garwai mai hoto daga Bajoga, Gombe State.
To malam, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina ina son roƙi gwamna Hassan Dankombo, gwamnan mu, da ya taimaka mana da Allah hanyoyin da ya ɓalle mana na Bajogan nan, ya taimaka don Allah ya zo a ƙarisa mana.
Wato an fara yinsu ne kuma ba a ƙarasa ba?
Eh wallahi, kusan shekara yanzu gidajen mutane suna ta faman rushewa damuna ta yin nan.
To madalla, mun gode ƙwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jigawa, wane ne akan layi?
Isiya Isa Tagwaro.
Isiya, malam Isiya, to menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina a yau shine a kan Baba Buhari.
To yau yake gwamnatin Sadata cika shekara guda kenan, muna ji ranar Lahadi ne ko Litinin. To me za ka ce game da, akwai wani cigaba da aka samu?
Gaskiya akwai cigaba da aka samu sosai
sosai. To kamar wani cigaba aka samu a tunaninka za ka iya cewa?
Ɓangaren tsaro.
Haka.
An samu cigaba ƙwarai da gaske. To kuma baya da haka, shawarar da zan ba wa Baba Buhari shi ne, talakawa gaskiya suna ɗan cikin ƙunci a ɗan sassauta goda a ɗan yi goda ku. Wannan shi ne ra'ayina.
To mun gode ƙwarai da gaske da ra'ayin nan naka. Bari mu je Jos, wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam, wa ke magana?
Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga ɗan Shanu Jos.
Alhaji Kabiru, to menene ra'ayinka a yau?
Alhamdulillah, ina so in bayyana wa duniya goyon bayana ga shugaban ƙasar mu Alhaji Muhammadu Buhari, da fatan Allah ya sa ya ci gaba da alkhairin da yake shuka mana a Najeriya. Su kuma ƴan adawa, ku yi haƙuri, Allah ya yi. Bayan da za ku yi shaidar ku yi haƙuri, Allah ya taimaki shugaban ƙasa Baba Buhari ya gama lafiya.
To wani irin Alhaji Kabiru, bari tambaye ka wani abu. Me wani irin cigaba za ka iya cewa, wani irin nasarori wannan gwamnati cimma a shekara ɗaya take mulki yanzu?
Alhamdulillah, kai dai ɗan Najeriya ne na sani.
Haka.
To yanzu in ka zo Najeriya za ka yi bacci da ido biyu ba tare da hankalinka ya tashi ba, amma da ba za ka zo ba, kana can Amerika abinka. Amma yanzu alhamdulillah, sannan kuma muna fata zai ƙara mana abubuwa na gari. Insha Allah.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To muna da Nakebe akan layi, wane ne akan layi?
Khalil Jere.
Malam, menene ne ra'ayinka?
Ra'ayina ina kira ga ɗan majalisar mu ne na tarayya Ali Kansila, ya duna da cewa alƙawarin da ya yi a Zuru zuwan Sakaba don kowa zagu fakai bai cika ko guda ba, bai tabbatar da cewa mu kadiri a Najeriya, kuma mu muna yabo ga ɗan majalisar mu na jiha ya kaso jirin daji. Allah ya sa kawai gida da iri.
To amin ya rabu, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je London, wane ne akan layi?
Eh, kana magana da Abubakar ne, ɗan Hausa.
Malam Abubakar.
Eh, ɗan Hausa.
To malam Abubakar, ɗan Hausa, menene ra'ayinka?
Eh, gaskiya zan ɗan yi magana ne da akan yanayin cigaban da ake samu, wanda ni dai yanzu ba ina Najeriya bane, amma akwai rahotanni da suke kawo mana cewa akwai ci gaban da aka samu na kaman misali bangaren corruption. A gaskiya Buhari yayi kokari akan bangaren corruption,
cin hanci da rashawa kenan.
Sannan kuma rashawa, sannan kuma akan magana insecurity. A gaskiya in ban manta ba lokacin ina Najeriya, koda kana da kuɗi zaman lafiya ma saboda rashin zaman lafiya ba za ka iya kashewa ba. Amma yanzu alhamdulillah yanzu harkar insecurity ba wannan matsalan nan kwata-kwata.
Wato bangaren tsaro dai an samu
cigaba sosai. Saboda haka ina kiran ƴan uwana mutanen Najeriya su ƙara haƙuri. Babu abin da ko mai za ka yi ko wani irin plan da kake da shi akan abu kamun kai a cibin din shi ba za ka iya yin shi akan lokaci daya ba.
To barkan da ka tsaka ana nan mu kawo ƙarshe, amma mun gode ƙwarai da gaske da ke ba mu samun kira daga London akai-akai. To amma mun gode, mun ji daɗin wannan kira naka.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gungun kasashen duniya masu goyon bayan Siriya sun bayyana a ƙarshen taronsu na kwanakin baya cewa dukkan ɓangarori da abin da ya shafa ciki har da Rasha da Iran sun yarda za su ƙarfafa shirin tsagaita wuta domin tabbatar da rarraba kayan agaji da na jin kai tare da gusawa ga yin sauyin siyasa a ƙasar. Ƙalubalen da muke fuskanta yanzu, inji sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, shi ne na samun hanyar wanzar da wannan shiri ya koma yarjejeniya ta zahiri. Matakin farko shi ne na maida wannan shirin tsagaita wuta ya koma cikakken yarjejeniyar dakatar da fada. A cikin wata sanarwa, ƙasashe masu goyon bayan Siriya, waɗanda ake kira ISSG a taƙaice, sun yi kira ga dukkan ƙungiyoyi da su daina amfani da ƙarfi ta yadda suka ga dama. Muna marhabi da ƙudurin Rasha da yin aiki tare da hukumomin Siriya wurin dakatar da hare-haren bam daga saba a kan yankuna da aksarin mazaunansu fararen hula ne ko kuma ƙungiyoyi da suka sanya hannu kan shirin tsagaita wutar, in ji Sakatare Kerry. Har iya sanarwar ta yi kira ga dukkan sassan da suka rattaba hannu a kan shirin tsagaita wutan da su fito fili su bayyana yin nisa a zahiri da kuma a siyasance daga ƙungiyoyin Daesh da Al-Nuraj. Domin cimma wannan, Amurka za ta ci gaba da ƙudurinta na daƙile ƙwararren mayaƙa da makamai da kuma kuɗi ga 'yan ta'adda daga ƙasashen waje. Rarraba kayan agaji da na jin kai a Siriya tana ci gaba da zama muhimmiya. Daga ranar 1 ga watan Yuni, idan har aka hana Majalisar Ɗinkin Duniya kai kayan jin kai zuwa ga yankin, ƙungiyar ƙasashe ta ISSG ta yi kira ga Hukumar Abinci ta Duniya da ta fara rarraba kayan abinci ta sama. A ƙarshe, tilas ne a yi tattaunawa mai ma'ana da amfani kan cimma yarjejeniyar siyasa a Siriya nan da 1 ga watan Agusta. Tattaunawar za ta takali tsarin gwamnati da waɗanda za su shige ta da yadda za ta yi aiki da kuma irin rawa da wannan gwamnatin wucin gadi za ta ƙunshi kowane ɓangare za ta taka. Miliyoyin al'umman ƙasar Siriya suna zaune ne cikin yanayi na rashin sanin tabbas game da makomarsu. Wannan shi ne ya sa ya zama tilas kuma abu mai matuƙar muhimmanci ɓangarori da ke da hannu a kan rikicin ƙasar Siriya su aiwatar da matakan da ƙungiyar ƙasashe masu goyon bayan Siriya ta cimma. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga Mahmud Ibam labaran, amma wannan karin a taƙaice.
To Sarfilo, a yau Juma'a shugaba Barack Obama ya kafa tarihi na zama shugaban Amurka na farko da ke kan mulki da ya kai ziyara birnin Hiroshima na ƙasar Japan, inda wani jirgin yaƙin Amurkan ya jefa makamin ƙare dangi ƙira atomic bomb gab da za a kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Obama ya aje furanni a wani sashi da aka ware domin tunawa da waɗanda suka mutu a harin, inda ya jaddada muhimmancin ci gaba da tunawa da wannan hari. Wata kotu a Uganda ta yanke wa wasu mutane 5 hukuncin ɗaurin rai da rai bisa wasu hararren bombomai da suka kai da ya halaka mutane 76.
A gaishe da Mahmud. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfilo Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.